matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko muke ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muke yi a cikin watan karshe na kowace shekara, muna kawo muku wasu shirye-shirye da muka gabatar a baya masu daukar hankali. A yau za mu kawo muku batun yawan hasarin jiragen ruwa a Najeriya ne, ba da bata lokaci ba ga shirin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batun na hasarin jirgin ruwa a Najeriya. A jihar Zamfara, wani jirgin ruwa ya nutse da mutane sama da 50 da ke kokarin tsere wa harin 'yan bindiga a ƙauyen Kali a ƙaramin hukumar Gumi da ke jihar. Lamarin dai ya yi sanadin salwantar rayukan wasu daga cikin mutanen. Wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura ya bi kadin lamarin da kuma rahoton da ya hada mana.
Masu aikin ceto a hatsarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen Kale na ƙaramar hukumar mulkin Gumi a jihar Zamfara sun tabbatar da tsamogarwakin mutane 9 daga cikin mutanen da hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin. Lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgice da tashin hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin 'yan bindiga da ke kokarin aukawa garin domin kai musu hari, yayin da gulbin ke dauke da ruwa masu tsarin yawa sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Aliyu Sukata Kali shine sarkin jirgin ruwan Kali kuma shine matukin jirgin da yake tukar jirgin lokacin da ya nutse. Ya shaida mani yadda lamarin ya faru.
Abin da ya faru ce muna aka yi barayi sai na sun kawo kusa ga garinmu. Da muna nan muna hajja jama'a da wannan lodi na biyar. Bayan mun ɗauki wannan mutanen mun kai tsakiyar ruwa mutum 50. Sai jirgin ya nutse, lokacin da jirgin ya nutse ne ce jama'a don Allah a taimaka mana saboda na ga al'amari na ya ɓaci. Mutane sun yi ƙarin 100 bakin ganga. Sai kowa daga mai gora sai mai gaba sai mai mataki ana cancan mutane saman ruwa wasu sun yi ƙasa. To waɗanda aka yi suwa mutum 53, to aka yi da mutum 40, mutum 9 sun ƙare, mutum guda na nan bai ƙare ba har yanzu.
Asim Umar, wanda shi kuma shaidun gari da ido ne kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan, ya yi ƙarin bayani dangane da faruwar lamarin.
Lamarin na lokacin da lamarin na 'yan faru muna dai saman tauni, ka gane mun yi gudu a kan waɗanda ɓarayen. Yake muna bakin ruwa sai a ce mu tashi sai mu tsallake gulbi, mun tsallake gulbi to sauran iyalanmu da matanmu da ɗiyanmu suna nan bakin gulbi, ka gama bai da za a mu tahi ba tare da su ba sun tsallake gulbin ba. To lokacin na aka sawo su ga jirgin ruwa kwale-kwale hakan ga. To ɗaya daga cikin mai ga matsala ta yawa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo jirgin ya yi waje. Yana kaiwa sai jirgin na nutsewa yana yin ƙasa. To gaba ɗaya babu wani abu bayan 'yan kayayyakin da na taso kuma muna kan saman tudu.
Ita kuwa malama Amina wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare da ita da 'ya'yanta ta ce sun shiga tashin hankali da ruɗani lokacin da jirgin ya nutse da su kafin daga bisani a samu nasarar ceto su.
Abin da ya faru da masu ga jirgin mun ta sama tsakiya Allah aka mun ganin nutsi ba sai kana aka mun ce ga jirgin shi ba sai tola mun ga ta ni hatiya na gaskiya.
Ku nawa ne cikin jirgin?
Mu kan mun ta kima ne mu 20 mun da lafiyan mun dan da tana mu biyan mu ci ni ji na shi Allah shi da wanda ke tola.
Honorable Adamu Aliyu Gumi shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma dan majalisar da ke wakiltar yankin, ya ce ya shiga damuwa matuka da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida sakamakon halin da suke ciki na kalubalen tsaro da kuma makekin gulbin da suke tsallakawa kafin su samu shiga cikin garuruwansu.
Wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa Guso daga Gumi, saboda na je Gumi na isa birnin magajicen mazawa ta gari na ko da na je na tarar da an yi ruwa masu ƙarfin gaske har sun wuce mana da jirage a garin birnin magaji, na tarar da abun mutanen garin kuma sun cin mazunci ga matsalar ta faru su, na je cikin gaggawa na tuwa aje a saboda nan jiragen a kawo a yi amfani da su saboda bai yiwa mu zauna a mashayat babu jiri ko ɗaya wanda mutane su amfani da saboda ita a hanya gida mutu tsallakar wannan hanyar da muke ta yi linkin da mun da Gumi tana da mummunan matsala ƙara tsallakar wannan su wannan gari na Kale bayan na sau jirgi na garin birnin Murabi sai ga garin Kale su ma jiragen su ashe su ma sun fafashe su ma sun wuce jiragen ƙwarai gaba ɗaya kulli ya wuce jirgin da ya rige kuma mara kyau ne ashe an yi daƙile-daƙile an tattashe shi da ne kaɗa. To hakan dai suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar bandi da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkari waɗannan yankuna nasu.
Shi dai wannan yankin na Kale da ke gundumar birnin magaji a ƙaramin hukumar mulkin Gumin jihar Zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da hare-haren 'yan bindiga wanda lamarin ɗaiɗaita su kuma yanki ne mai matuƙar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma kalubalen tsaro duk da santuri yankin mai albarkatun noma mustarin yawa kamar gero da dawa da wake da ƙwarya da dankali da sauran abubuwan da al'ummar yankin ke nomawa ƙarshen rahoton kenan Abdulrazzaq Bello Kaura mure Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya
to madalla a gaida Abdulrazzaq Bello Kaura to sai kuma ni taro da wata kungiya mai zaman kanta mai rajin kula da nagarta da inganci wato Advocacy for Integrity Rule of Law Initiative ta shirya a jihar Bauchi don wayar da direbobi da masu amfani da hanyoyi game da hatsarin da ke lakumin rayuka a Najeriya wakilin mu a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar wanda ya bayyana sunansa kamar haka
sunana Mahmud Muhammad Abubakar ne state coordinator na wannan program daga Bauchi dalilin da yasa muka gabatar a takaice dalilin mu karfafa mutane wajen bin doka da oda bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli jewa sai muka zabi mu dauki wani jami'i a cikin sa mu wayar wa mutane kai akan sa ko za a samu sauki a rayuwa to ana fadakar da su kasan dan mutum yana da wahalar sha'ani
wani lokacin da mutane
suke suna wasa da shi suna da zuwa yana da wahalar sha'ani abu biyu ne yake jawo haka na farko son zuciya na biyu jahilci wanda kuma ta addafi gaba ɗaya shi ya samu yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa laifin su ne sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyan su akai akai yanda ya dace wajen enforcing law sannan kuma ta janibi da na gaya maka su ɗin masu yin hakan son zuciya ne da jahilci shi ya jawo burin ga an kuma mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shi ne abin da muke so mu cimma in Allah ya yarda
kuma mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka
sunana Sani Dalibi na aiki a ma'aikatar Yankari Express a matsayin operation manager mun yi appreciating da wannan taro mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar wanda da ba mu da shi yanzu kuma tu wannan al'amari ina ganin wasu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu insha Allah za a tackle din su kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai wayar mana kayan sauran jama'o'inmu zai gobe saboda yanayin driving da ake yi irin somehow a kan hanya da sauran su
to madalla a nan kuma muka kawo karshen shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu kuje mu dauki da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shiri Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.